ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau Laraba 5 ga watan 7 shekara ta 1445 Hijriya, wanda ya dace da 16 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya. Muna darasi na 28 a cikin wannan littafi mai albarka Zadul Mustaqni. A wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan da ke kofar gidan Kaya Kano, Najeriya. Idan yan uwa za su iya tuna, muna cikin babul haid, babun da ke magana akan jinin al'ada, jinin haila. Mun zo kan gabar magana da ke bayani akan abubuwan da suke haram ne ga mai al'ada, ga mai haila, ko a gare ta, ko a yi mata, ko ta yi. Mun faɗa cewa in mace tana haila, haramun ne ta yi sallah. Mun ga dai sallah ibada ne, amma ita kam haram ne a gare ta, kenan idan ta yi ba za ta samu lada ba sai dai ta samu alhaki. Ashe wannan yana nuna akwai wasu nau'uka na ibada wanda wajibi ne ko rukuni ne ma a musulunci, maimakon in mutum ya yi shi ya samu lada, ta kuma zunubi ma zai samu. Kenan yana nuna ita ibada ana yin ta ne a lokacin da Allah yake so a yi ta, sai a samu lada. Idan mutum ya yi ta ba a lokacin da Allah yake so ba, to maimakon ya samu lada sai ya samu zanubi. To shine illar bid'a, shine illar bid'a. Ita bid'a sai a ɗauko ta da sunan ibada, amma sai a yi ta ba irin yadda Allah ya ce a yi ba, ko kuma ba wurin da Allah ya ce a yi ba, ko ba lokacin da Allah ya ce a yi ba, shikenan sai ta zama bid'a. Yanzu kun ga wannan ai sallah ce, amma jiya fa tana sallah, shekaran jiya tana sallah, amma yanzu in tayi sallah ta aikata haram. To shine wani zai zo ya ce ai salatin da aka ce ani a daina yi, a to ai wannan ai duk sunan Allah ne a ciki, ai ambaton annabi ne a ciki, ai yabon annabi ne a ciki, ai girmama annabi ne a ciki, duk abin da ka kawo gaba ɗaya indai ba annabin ne ya ce a yi shi ba, kuma ba a lokacin da ya ce a yi shi ba, ba a yanayin da ya ce a yi shi ba, ba a sigar da ya ce a yi shi ba, to sai ya zama bid'a. Ita babin ibada malamai suna cewa tawqifiyya ce, tawqifiyya. In an ce tawqif daga waqafa yaqifu, ma'ana tsayawa ake, sai an ce kai kai. Tawqifiyya ba duk wani abu na ibada ba a yi sai an ce a yi, in dai wannan abun kana so in ka yi shi ka samu lada, to dole ka jira shari'a ta ce ka yi ko kar ka yi, shi ne tawqifiyya. To ba za ta yi sallah ba. Duba falalar karatun Qur'ani, bai halatta ta dauki Qur'ani ta karanta ba. A wani kauli, shafa Qur'anin haram ne a gare ta. Zama a cikin masallaci, duba falalan zama a cikin masallaci, duba ladan zama a cikin masallaci, amma ba za ta yi ba. Sannan kuma cikin abubuwan da wani zai mata, kar a sake ta tana al'ada, shi ma mun yi bayani a baya. Saboda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa'tul 'idda. Abinda ake nufi ku sake su suna cikin tsarki ba tare da kun yi jima'i da su ba, kamar yadda Ibn Abbas ya faɗa. Sannan kuma ba suna cikin al'ada ba. Wa yahrumu wadhuha fil farj, malan yace haramun ne a sadu da ita, an ga wurin ko. Wa yahrumu wadhuha fil farj, haramun ne a sadu da ita a farjinta. A farjinta mace tana da wurin mafitar da ainihin wato najisa guda uku ne a cikin ta, akwai dubura, akwai wato wajen fitsari da gurin da fitsari yake fita, sannan akwai gurin da jinin al'ada yake fita, da kuma haihuwa. Kofa uku ce a jikin mace. Shi fitsari kofarsa shi kadai ne, inda fitsari yake fita kofarsa shi kadai ne, kamar yadda kofar fitsarin namiji take matsatsiya haka, to haka ita ma kofar fitsarin mace haka take. Ba wai a inda take haila anan take fitsari ba, sannan kuma ba inda take haihuwa tanan take fitsari ba. Wuri uku ne: dubura, wurin fitsari, wurin haila, da kuma wurin haihuwa. To wurin haila da wurin haihuwa, wannan shine ake ce da shi farji. In an ce maka alfarji, to wannan wurin ana nufin wato inda jinin al'ada yake fita, inda kuma take fiddada, nan ne kuma ake saduwa da ita. Ba a saduwa da mace ta inda take fitsari, kamar yadda ba a saduwa da mace ta inda take bayan gida dubura. Duk wannan jini ta nan yake zuwa inda take haihuwa, da inda kuma take fidda jinin ainihin al'ada din. To haramun ne mutum ya sadu da ita ta inda take fitar da jinin al'ada. To mun samu kuma wani nassi kuma da ya haramta a sadu da ita ta dubaranta, wannan haram ne wajen bayan gida kenan. To da wani zai gwada saduwa da matarsa ta inda take fitsari duk da ba a yi, amma wannan wa ya harumu wat'uha fil farji din, abinda malam yake nufi inda take fidda al'ada, tunda jinin yana fita ta wurin, to bai kamata kuma mutum ya zo ya sadu da ita ba. Wannan yana da muhimmanci mu fahimce shi, saboda Allah ya ce yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid, suna tambayan ka dangane da al'ada, mace mai zubar da jinin al'ada, kuma yanayin shi jinin al'adan adha ne, cuta ce, kazanta ce. Fa atazilun nisaa, ku kaurace wa mata, ku nisance su, ana nufin ku nisanci saduwa da su, ba wai fa atazilun nisaa ku guje su, ku nesa da su, ku kore su, ba haka ake nufi ba. Ana nufin ku guji saduwa da su a cikin al'ada. Wannan shine dalili karara da ya haramta a sadu da mace tana al'ada. Wala taqrabuhunna, kakku sadu da ita, wannan qurb din qurbi ne na jima'i, kaman ka ce wala tujami'uhunna ne, kar ku yi jima'i da su, hatta yatahurna, har sai sun tsarkaka, ana nufin jini ya tsinke ya dauke, sannan su yi wanka. Duk wannan yatahurna abin da yake dauka kenan, daukewar jini da kuma yin me wanka. Shi yasa yace fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullah, ku sadu da su, ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku. Kaga ashe saduwa da mace ma zaka zo ne ta inda Allah ya umarce ka. Ina ne inda Allah ya umarce ka? Ta inda take al'ada, ta inda take haihuwa. Shine in mace tana jinin nifasi, baraka sadu da ita ba, ka gani? Haka kuma idan tana zubar da jinin haila, baraka sadu da ita ita ba, saboda wannan gurin ya zama busy da wani abu. Lokacin da take al'ada, wannan hanyar ta zama busy, ma'ana ta shagaltu, mashghula ne bi shay'in akhar, jini yana kan zuba, a bar jini ya ci zubansa, kakka sadu da ita tana al'ada. Sannan kuma idan tana jinin haihuwa, jinin nifasi, lokacin da ta haihu, shi ma wurin ya zama busy da wani abu daban. Dan haka kada namiji ya sadu da mace a lokacin tana jinin a haihuwa. Shikenan hikimar ta bayyana mallam. Yaushe ake saduwa da mace? Lokacin da bata jinin al'ada, kuma bata jinin me? Bata jinin haihuwa. Za mu zo mu yi magana akan saduwa da mace idan tana jinin rashin lafiya, wanda shine jini na uku, za mu yi magana akan shi insha Allah. to an hana mace namijin sadu da mace tana cikin al'ada doka ce ta Allah doka ce ta Allah hani ne da ka kar ayi sunan aikin haram to amma ya ƴan uwana musulmi a yau ina shaida muku akwai waɗanda ba su bin wannan dokar suna saduwa da matansu a cikin jinin al'ada wani lokacin matan suna sane su ma suna sane sai su je su yi mu'amala ta aure da su a cikin wannan kazanta da Allah ya ce ul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wani ba ruwansa da dokar ke da Allah gafara Allah ne faɗa ba ruwan shi kawai zai kuma abun da mamaki musulmi ne musulmi ne wasu kuma matan su suke makka na mazan mana su ba su dama akwai namijin da in ba an yi mai bayani ba ba zai gane ba yanzu akwai matar da tana al'ada ba za ka gane ba wataƙila lokacin da za a yi mu'amala da ita a yi jinin a lokacin baya zuba amma kuma lokacinsa ne sai ta je ta bari mijin ya alaƙa da ita wai kada mijin ta neme ta bai same ta ba kar ya yi tunanin zai mata kishiya ya ƙaru aure Allah shirye su amma jin daɗi da mace wanda ba saduwa ba wannan ya halatta mutum ya kwanta da matarsa a wuri guda duk abinda mutum zai iya yi da mace zai ya halatta yayi al-istimta bima dun al-jima' kenan wannan dai ya halatta saboda manzo Allah ya kasance na umartan matarshi na Aisha a cikin matarsa ta yi kwarjalle ta daura zani ta rufe wajen al'adar da yayi mu'amala da ita dan yayi mata damuwa saboda idan mace tana cikin al'ada tana cikin damuwa wannan shine abin da shari'a ta kawo mana na sauki ba tsananta to amma su yahudawa ba haka suke ba kanatil yahud tatajannabun nisa ijtinaban kamilan yahudawa su kan suna nisantar mata gaba ɗaya ne tajannuban kamilan in mace tana al'ada ba yahude baya kusantar ta kwata-kwata baya kwanciya da ita baya cin abinci tare da ita kai abinda ta dafa ma ba za a ci ba kuma a addinin yahudu tsanantawa suke sosai idan mace tana al'ada koranta ake daga gida wa jama'a ake fidda ita a kaita wani gida ta je can sai ta gama al'adarta sai a dawo da ita to wannan shine saukin shari'a hikimar shari'a da ta ce jima'i ne kawai qur'ani ya hana amma duk wani abin da namiji zai iya da matarsa ne biya buƙatar jin daɗi banda saduwa ya halatta dan a saba wa yahudawa hadisi ya zo riwayar Imam an-Nasa'i riwayar Anas dan Malik yace kanatil yahud idza hadatil mar'a fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyuti yahudawa da zaran mace ta fara al'ada a cikinsu ko abinci ba sa ci tare da ita kuma ba sa cin abin da mata dafa kwata-kwata ba sa kwanciya da su a shimfiɗa ɗaya shine sai aka tambayi sabon manzo Allah suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama mu ma haka za mu yi irin yadda yahudawa suke yi sai Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahid قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن هرزوا كرشي من ذا الله يقول إثنه كل شيء إلا النكاح باين يا سوكر ده يبين الآية يشي توكو أيكة كومي كاجي كل شيء كومي نمجي هيدا مچي أما بندا سادوا شيني النكاح سبب سو يهودا و أمرني ماسكي باروا كر كسكرا كر متين يكسكرا ya kusanci matarsa ainihin wato in tana al'ada da suka ji annabi ya faɗi wannan sai suka koma suna gulmace-gulmace suna surutu suka ce ma yuridu hadhar rajul an yad'a min amrina shay'an illa khalafna fihi wannan mutumin ba abin da yake nufi kullum muka kawo abu wai sai ya saba mana sahabbansa sun tambaye shi su yi irin yadda muke wai ya ce wai bara'i ba mu kullum abin da muka zo su yi saba mana Usayd ibn Hudayr da Abbad ibn Tamim suka zo gurin manzon Allah ibn Bishr kai Abbad ibn Bishr suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce da shi ya manzon Allah kaji kaji abin da Yahudawa suke ta fada a garin Madina akan ka suna ta sukanka ka zo da addini da ka saba musu sun ce ayi kaza ka ce kar ayi dan Allah ya manzon Allah ba za mu je bara mu rinka saduwa da matan nan namu ba kawai a cikin al'adan ayi oke mu ma mu kusa mu ma mu nisance su ba za mu nisance su ba kamar yadda suka yi mana haka suka gaya mana kawai sai manzon Allah ya yi fushi ran sai baci yaya zan yi doka in ce abu kaza ku zo kuna kamun labarin abin da Yahudawa suke yi da suka garan annabi ya baci sai suka yi put suka fita daga majalisin dan da man sun ga manzo Allah ya fushi to suna jin tsoron kada a saukar da aya ko wani bayani akan su sai suka sullufa suka fita to sai annabi ya lura sun tashi daga majalisin sun su biyu din sun kama hanya a sun fita Usayd ibn Hudayr Abbad ibn Bashir ku duba wata siyasa ta annabi malam kan Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam sai ga nono an kawo majalisin wani ya kawo nono sadaka ko wannan kyauta hadiya ya zo a cikin hadisin sai annabi ya ce ina waɗannan mutane aka ce ai sun fita sai ya ce a bi su ai sun tafi a ce a bi su da wannan nonon a ce gashi annabi ya ce a ba su aka je aka bi su aka ce ga kyautar nono daga annabi suka ce a shi ba fushi yayi da mu ba wannan nonon kyautar ita ta kwantar da duk damuwar da suke ciki ka duba mallan siyasa irin ta annabi kaga sahabban shi ne ya tsawatar musu akan wani abin da suke ba daidai ba dan ya nuna musu ba wai kinsu yake yi ba an gane ba kinsu yake yi ba a'a shari'a yake musu bayani sai ya ga alamar sun nuna damuwa sai ya wuce siyasa sai aika musu kyauta kawai shikenan sai suka saki jiki suka ce ashe ba fushi yake yi da mu ba to dama abinda annabi yake so isar kenan wannan yana nuna mana dole shugaba ya zama yana da siyasa siyasa an ce siyasa daga sasa ya susu siyasatan ne abinda ake nufi gudanarwa iya gudanarwa kaga kamar nan zaka gane jahilcin waɗanda suke cewa wai ai ba siyasa addini menene ma'anar siyasa shugabanci iya tsara gudanarwa ko a ce ai malamin addini ai ba zai magana akan siyasa ba ha to ai malamin addini ai shine ya san ha ga yadda ya kamata a jagoranci mutane akan shari'a a jagoranci mutane akan daidai kaza zalunci ne kaza daidai ne to ka duba siyasar zamantakewa sai aika musu kenan daga yau in wani yana fushi da kai daga cikin hanyar da zaka kawar da fushin da wani yake da kai ba sai ka mai magana ba ba sai ka ce kaza ba wani fushi kake da ni a'a samu wani abu ka aika mashi yi wani abu ƴaƴansa sallah ta yi kawai ya ga duk kaji kawai ƴaƴansa dinki ko shedan ne shi sai ya ji wani dadi ko ka aika masa wata hadiya baya tsammani ka san ita kyautar da ta zo maka baka tsammani ta fi kima da daraja to ku yi wannan ku koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ya koyi wannan wannan sauki ne na shari'a mata idan suna al'ada babu damuwa za a iya komai da su banda saduwa amma idan mutum ya je ya sadu da mace tana al'ada fa in fa'ala fa alaihi dinarun aw nisfu dinar aw nisfuhu kafara idan mutum ya aikata to zai bada dinari daya ko kuma rabin dinari to ban san nawa ne dinari daya yanzu ba a cikin naira ba zan iya cewa ga nawa bane dinari a lissafin naira saboda ban san canji ba a yau sauransu na so in tambaya kafin na zo karatun amma ban samu dama ba to dinari ne ma'ana shi dinari shine abin da mai saduwa da mace tana al'ada zai bayar shine dinari ko rabin dinari to za mu yi bayani me yasa aka ce dinari ko rabin dinari riwaya ta zo daga Abdullahi dan Abbas fil ladhi jama'a imra'atahu wa hiya ha'it dangane da wanda ya sadu da matarsa tana cikin al'ada manzo Allah ya ce zai wannan sadaka da dinari ko rubin dinari hadisin imamu Ahmad ne da Abu Dawud da imamu Tirmidhi da imamu Nasa'i dinari kaga ya farbin dinari yawa wanda Isa da matarsa tana al'ada a farkon fara al'adar nata sai Isa da ita kaga yayi gaggawa bai yi hakuri ba to ukubarsa ta fi yawa zai ba da dinari in dinarin nan ya kama 20,000 ne yanzu ko 30,000 ne wallahi sai ka biya to wanda kuma i zauna ita jiran mata wata kila yar kwana 15 ce a wata ko yar kwana 10 ce kaga yayi kokari ya dan jijjira ya gaggauta ya je sadu da ita to shari'a tace sai ya ba da rabin dinari shine kawai bambanci dinari ko rabin dinari da sauran tafasil da banis sauran shi malamai suke wa idan qata addam wa lam taktasil lam yubah ghairu siyami wat talaq malan yace idan jini ya dauke na al'ada amma matar ba ta wanka ba yanzu ana zuwa wani situation da gashi ta gama jini amma ba ta wanka ba to ta zo ta gada kenan to a lokacin ba abin da ya halatta in banda azumi da saki ya halatta ta dauki azumi jini ya dauke ko ba ta wanka ba dan shi azumi ba sharadin sa bane in za a dauke shi sai da tsarki shi yasa da yawa ana tambaya ina da janaba a jikina na tashi kuma zan yi sahur zan yi niyyar azumin nafila ko na farilla ya halatta ba sharadin azumi bane a dauki niyyar sa ana da tsarki ba sharadi bane sallah ce ba a yin ta sai da me sai da tsarki dan haka ya halatta ta dau azumi tunda jini ya dauke tunda ba sharadi bane sai tana da tsarki ya halatta ta yi azumi sannan kuma ya halatta mijinta ya sake ta dazu ai na faɗa cewa ba a sake mace idan tana al'ada kuma nayi bayanin dalilai da kuma hukunce hukunce da aka faɗa a satin da ya gabata dan haka zai iya yiwa mace ta wayi gari jini ya dauke amma ba ta yi wanka ba abu bi ne kawai ya halatta akan ta da saki da kuma azumi lokacin mijinta zai iya sakin ta koda ba ta yi wanka ba kaga ai ba ta haila saboda ai shari'a ta hana a sake ta tana fi asna'il haid ne tana cikin tsakiyar haila to tunda ya dauke bata cigaba da yi ba duk da bata yi wanka ba shi kuma ba sharadin a sake mace ne sai ta yi wanka ba sharadi bane koda bata yi wanka ba inda jini ya dauke to ya halatta a sake ta to amma ba za a sadu da ita ba saduwa kuma bai halatta ba a wannan lokacin shi yasa nace muku abu bi ne ya halatta kawai da saki da azumi idan ta tsarkaka kafin asubahi kaga za ta yi azumin ta ta yi sahur ko da ba ta yi wanka ba idan ta tsarkaka a tsakiyar rana tana cikin al'ada ana yin azhar sai ta yi tsarki ta yi wanka kuma ana azumin watan ramadan ya za ta yi wannan tumsiku baqiyatal yawm sai ta kame bakinta don alfarmar ramadan ta hana a ci abinci a fili da rana musulmi bakinsu a rufe wani ya zo yana ɗaukar abinci yana ci ita da an halatta mata ta ci saboda tana cikin jinin al'ada to yanzu babu jinin to kuma matsalar ba a ɗaukar rabin azumi to ya za ta yi abincin da ta ci na safe ya isa sai ta kame bakinta shine tumsiku baqiyatal yawm wani ya yi ta magana wannan imsakin akwai lada ko ba lada to ba ta da lada na cewa ta yi azumi amma za a ba ta ladan ta yi biyayya ga shari'a ta kiyaye alfarmar watan wannan yake nuna cewa to ashe watan ramadani yana da alfarmar da koda mutum bai halatta ya azumi ba ko yana da larurar azumi bai kamata a rinka cin abinci a fili kowa yana gani ba dan hatta masu al'adan da masu haihuwa da masu laruri marasa lafiya da azumi cewa aka yi su ɓuya su ci abinci ba wai su zo su ci abinci a fili ba dan zai iya bayuwa ga wani ya samu rauni ya ce ashe ni kadai ake matsantawa ne azumi ashe wasu ma ba sa azumi ni ma ba zan ci abinci to wannan keta alfarmar wata ramadan ne dan haka hukumar hizba ta ko ina ce a Najeriya ya kamata su rinka zagayawa kasuwanninmu ana samun waɗanda suke masu tsaurin ido da tsaurin rai da karan tsaye ma shari'a da ramadan ɗin Allah wallahi suna cin abinci da rana a tasha guraren da ake dafa abinci sai kaga mutum ya je ya sayi abinci yana ci a kasuwa baya tsoron Allah, yanda arna suke cin abinci shi ma haka zai je ya ci abinci. An ce azumi sai ci shi baya yi, saboda babu wata dokar da za ta hana shi. To in ba iya yi mai tila sai ya azumi ba, ai ko ya kamata a dau mataki ga masu dafa abinci da wata Ramadana da rana suna sayar wa mutane. Ya kamata gari irin na Kano, garin musulmi, ya kamata a dau doka akan wannan. Duk shekara ƴan gidajen radio sai sun ta buga mana waya, suna buga tambaya cewa yaya hukuncin masu cin abinci a tasha da ranar Ramadana, yaya hukuncin wanda a kasuwanni suke cin abinci. Wannan duka ba daidai bane, kuskure ne. Na gaya muku bai halatta a yi jima'i da ita ba sai ta tsarkaka. Fa'tazilun nisaa fil mahidi hatta yatahurna wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah fa'tuhunna kudumu sitain da Allah ya umarce ku. Kenan yanzu sharadi ne aka ba mu dama na saduwa da mace mai al'ada in ta gama guda biyu jini ya yanke, sannan sai ta yi wanka. Dole ne sai wannan abu ya faru, sai jini ya tsaya, kuma dole sai ta watsa ruwa. In ba ta je ta watsa ruwa ba, to sai ya kyale ta. Sai abu na gaba, kashe-kashen masu jini na al'ada sun kasu kashe uku. Akwai al-mubtada'a wacce ta fara yin jini, yar sabuwar budurwa, yar karamar yarinya, mun gaya muku daga shekara 9 har zuwa shekara 50. To ita dai daga shekara 9, 10, 11, 12, 18, 17, wannan ita ce mubtada'a wanda ba ta taba yin al'ada ba farkon farawarta, mai hukuncinta. Akwai al-mu'tada wacce ta saba, ita ce mace ta biyu, ita wannan ta saba normal, dadaddiyar mace ce. Akwai kuma al-mutahayyira, mace da take rudaddiya. In an ce rudaddiya, ita ba ta iya bambancewa tsakanin jinin al'ada da jinin rashin lafiya, ba ta da wayo, ba ta da basira. Kullum wata sai ta tambaya in ta ga jinin, sai ta ce wannan wani irin jini ne. Al-mutahayyira, wanda ba ta iya gane al'adar ta, kwana nawa take yi a wata, daga yaushe yake farawa, daga yaushe yake gamawa. Wannan duk dabi'u ne na mata. Mallam yace wal mubtada'atu, wacce ta fara ganin jinin al'ada bata taba yin jini ba sai farko, tajlisu aqallahu, za ta zauna mafi karancin kwanakin jinin al'ada. Ga shi wannan mai littafi abin da yace yawmun wa laila, kwana ɗaya da yini da shi ne mafi karanci. Duk da wasu malaman sun ce babu haddi ga karancin jinin al'ada, dan kuwa an samu matar da ta yi al'ada a rabin yini ta yi ta gama, mijinta ya tafi kasuwa kafin ya je ya dawo, ta yi jininta, ta yi wanka, ta gama. Akwai masu yi awa biyu yake zuba, akwai masu awa ɗaya. Kai, akwai wanda aka ce ma minti ɗaya ne, diga ɗis ɗin nan sau ɗaya in ya diga, in ya zuba, ta yi wankan ta, ta gama, bai sake zuwa ba sai wani wata. To kaga batun a ce yawmun wa laila, sai ta yi yini ɗaya da kwana ɗaya. To ai an samu wasu mata da suka saba wannan tsarin, kenan kowa ya binciki matarsa ta faɗi adadin kwanakin da take yi idan za ta yi jinin al'ada. To wannan dai hukuncin ta, mallam ya ce za ta tsaya tunda yanzu ta fara yi, za ta jira jinin nan, ba sallah, ba azumi, ba saduwar aure, sai ta yi kwana ɗaya da yini ɗaya, shine al-mubtada. Thumma taktasilu wa tusalli, bayan kwana ɗaya da yini ɗaya, tunda ita yanzu ba ta san kwana nawa take ba, ko ba yau ta fara yi ba. To iya abin da za ta tsaya kwana ɗaya da yini ɗaya, in mun ɗauki wannan fahimtar. Amin. Idan kuma ba mu ɗauki wannan ba, to sai ta tsaya ta zuba idan iya yanda ta ga jinin ya ɗauke mata, kuma ta ga alamar ɗaukewar jinin ya tabbata, kwana ɗaya ne, yini ɗaya ne, Allahu a'lam. Fa idan fa'inin qata'a li aksarihi, idan kuma jinin ya yanke zuwa mafi yawancinsa. Menene mafi yawancin jini? Shine kwana shida, kwana bakwai. Majoratin mata suna yin kwana shida, kwana bakwai ne. Fama dunahu, ko abin da yake ƙasa da haka. Iktasalat inda inqida'ihi, sai ta yi wanka kullum bayan kwana shida ko bayan kwana bakwai. Wannan shine mafi yawan mata abin da suke kenan, kwana shida, bakwai, takwas, kwana shida, bakwai, takwas. Wasu ma ba sa takwas, sati ɗaya ya yi yawa kawai. Amma akwai masu wucewa. To ita wannan mubtada ta kai haka, ya zo yau bai ɗauke ba, gobe ma bai ɗauke ba, ta tabinsa, ta tabi, sai dai kwana shida ko kwana bakwai, to sai ta yi wanka, ta yi sallah. To fa in takarrara salatan fa haidun, idan ya maimaita sau uku kaman a wannan watan tayi kwana ɗaya da yini ɗaya, wani wata ma yazo kwana ɗaya da yini ɗaya, wani wata ma ya dada zuwa kwana ɗaya da yini ɗaya, to wannan ya zama al'adar ta haila ce haka take zuwa. Kaga ai ya maimaita ya nuna ga lokacin sa. Idan kuma ya maimaita kwana shida shida yake mata kullun kwana shida kawai, shikenan kaga ta samu al'adar ta kawai, ta riga ta sani da ta fara jinin al'ada za ta gaya mai gidanta ba za ta yi tsarki ba sai bayan kwana shida, kawai za ta daina sallah za ta daina komai sai bayan waɗannan kwanaki. To amma wasu malamai sun yi ƙarin haske akan wannan bayani na Imam Ibn Qudama Allah masa rahama, kuma da ya kawo shi a cikin Al-Mughni, suka ce kawai ganin farko kawai ta ɗauke shi ne haila, ba sai ya maimaita sau uku ba, na farkon kawai ta ɗauke shi ne haila. Mata da bambanci da sauran mata, kamar ya kawai in dai jini ya zo haila ne, to yaya? Suka ce sai dai in ya wuce kwana sha biyar, amma in dai a range ɗin kwanan farko zuwa sha biyar ne, to kawai suna alsa al'ada. Saƙon shi ne malam, duk yarinyar budurwa da ta fara al'ada za ta irga kwanakinta, ta irgawa sai ya kai kwana sha biyar, yana tsallaka sha biyar ya zama na ciwo. Kun san cewa malam akwai matan da suna iya yin jini wata biyar shida kullum ba tare da ya yanke ba, akwai masu yin wata uku. Malam mace za ta yi ta zubar da jini sai ta fara yin wani fari-fari gaba ɗaya jikinta ba jini, sai an ta dafa mata hanta da maljina tana sha. To kaga ya tashi daga haila ya zama mai na rashin lafiya. Akwai wanda kullum a cikin zuban jini suke, malam. Wannan kuma nan ne zaka sarawa wasu maza da suke da mata masu irin wannan larurar suke haƙuri da isu. Kullum malam, kullum tana cikin wannan jinin al'ada. Ba zan ce al'ada ba, tana cikin jini. To yanzu ya za ta yi wannan mai wannan matsalar? Kullum jini yana zuba. Sai ta ware kwanaki shida na yawan mafi yawan mata, ko kuma ta ware kwanakin da da take yi kafin wannan larurar ta same ta. A da kwana nawa take? Kwana uku take. To da ta fara jinin sai ta irga kwana ɗaya ba sallah, kwana biyu, kwana uku, kwana huɗu yana yi, ko da jinin yana zuwa sai ta cigaba da sallah da azumi da cigaba da mu'amala. Wannan jini ya zama jinin ciwo, kuma yanzu sai dai a nemi likita. Kuma to implication ko mushkilar matar da take zubar da jini kullun irin wannan, to ita kuma malam zai wahala ta ɗauki ciki, wata larura ce babba. Ko da Allah zai jarabi mutum yarsa tana wannan jinin kullun, to ko ta yi aure da wahala ta ɗauki ciki. Sannan kuma yana da kyau idan za ku aurar da su, ku gaya wa masu aurarsu, duk wanda yake da ƴa tana da larurar wannan jini, a kira yaron da yake neman ta. Kai yarinyar nan tana da ƴan larura, tana da jini yana zuba, yana ɗauke yana zuwa, amma dai ba kamar sauran mata take ba, saboda za su iya shekara goma ba ta ɗauki ciki ba. Mana Allah da ikonsa, idan cikin ya shiga automatically in mace ta ɗau ciki, to za ta yi fashin wata. Kuma daga nan ake gane mace tana da al'ada, tana da ciki. In tana cikin al'ada, da zarar ta ce ma ba ta ga jini ba wannan wata, wani wata ba ta ga jini ba, to ka fara haɗa kayan baby kawai. Ai kware, ka san yanzu baby nan sai an musu shiri, duk wanda Allah ya jarabe shi da ɗan jariri a cikin cikin matarsa, wallahi akwai aiki a kansa, ba ƙarami ba. Tanadi yake bukata, ya ku bijimi cin kuɗi. Kenan kaga, ina so mutane su gane wannan, saboda yana da alaka da rayuwar mu ta aure. Kan mutum ya zauna da matarsa kawai bai san kuncin da yake kanta ba. Tana al'ada, wannan watan kin yi, wannan watan baki ba, to kawai ta ɗauke ciki. Insha Allah, in dai an gwada sa ga an samu ciki. To waɗannan masu wannan larurar jinin, in dai suna kan yi kullum, to ba sa iya ɗaukan ciki. Kwaikwayen ba sa zama a cikin mahaifar, masu nazifu dami kenan. to dole sai an je an ta shan wasu kwayoyin magunguna an yi ta shan an ta zuwa gurin likita ya tsaida jinin sai ya tsaida shi an samu wata fatara da ya dan tsaya to shine idan amani ya shiga cikin mahaifar in Allah ya kaddara samuwarsa to shikenan sai ya zauna to shi kuma baya barin ciki kuma baya barin jini ya ta zubowa in ma ya zubo to lalle ba ta da lafiya akwai hadari kwarai mace mai ciki tana zubar da jini wannan yana da muhimmanci mu gane wannan kwarai da gaske wa taqdi ma wajaba fihi malan yace za ta rama abin da ya wajaba wato akan ta shine kaman wato kaman idan ta yi azumi a cikin kwanakin ijtihadi kaman ya tana tsammanin jini zai zo ko ba zai zo ba sai ta yi azumi sai ya bayyana cewa ta yi azumi a cikin haila za ta rama shi to sai kashi na biyu na jinin mata malai ce wa in abara aksarahu fa mustahadatun fa in kana ba'du damiha ahmar wa ba'duhu aswada wa lam ya'bur aksarahu wa lam yanqus an aqallihi fa huwa haiduha tajlisuhu fi ash-shahri ath-thani wal ahmaru istihadatun wa in lam yakun damuha mutamayyizan ka'adat ghalib al-haidi min kulli shahr kaso na biyu na cikin jini shine jinin al-istihada yace idan ya wuce aksarin sa in ya wuce mafi yawancin haila na ga ya muku kwana 15 ne ko kamar yadda malamai suka faɗa 25 yawan duk jinin da ya tsallake kwana 15 wa mace yana zuba ka bata hukunci ka ce wance baki da lafiya mu tafi asibiti amma ba wani matsala bane can kawai dai zuban jinin a jikinta to wani jini ne wanda ba a so kuma ya rinka zuba kuma yake zuba kenan kaga ya kamata ka neman mata magani kanka batta ta zubar da jini dan za ta iya karewa shi jinin istihada inda yake fitowa ba inda jinin haila ne yake fitowa ba shi jinin haila yana fitowa ne daga wata jijiya a ƙasan mahaifa jinin haila kaji yana fitowa ne daga wata jijiya a ƙasan mahaifa jinin istihada shi ma yana fitowa ne daga wata jijiya amma jijiyar a saman mahaifa take ka duba hikima ta Allah ya kaddara in jinin al'ada ne wannan jijiyar ƙasar mahaifa ita take tsayar da shi idan kuma na rashin lafiya ne to jijiyar samar mahaifa ita take tsayar da shi to kaga hukuncin su daban ne a shari'a shi kuma jinin istihada shine suke ce da shi damu marad jinin ciwo jinin rashin lafiya ko kuma ana ce da shi nazif nazif an gane ko yawa shi kuma jinin haila ai yana da lokaci ne kayyadadde da shari'a ta kayyade masa shi kuma jinin rashin lafiya bai da wani lokaci ko yaushe yana iya zuwa sannan mace mai istihada sun kasu kashi mata masu istihada sun kasu kashi biyu akwai wanda jininta yana tsallake kwana 15 ne idan ya wuce 15 yayi 20 sai ya tsaya to ka san matarka tana jinin rashin lafiya na kwana 5 kenan tana karawa akwai wanda kuma jinin gaba ɗaya ma baya tsayawa kamar yadda na muku bayani da su kullun jini take zubarwa to duka waɗannan gaskiya suna jinin rashin lafiya kuma sai an nemi magani ita mai istihada ba ni sunan shi tana da halaye kamar haka wani zai iya tambaya wacce ya mata mata suke zubar da jini yanzu haka abinda ya sa mata suke zubar da jini a yanzu bai kai irin na matan da ba ciye-ciye abinciccika da suke ci mallan na zamani na fitina ba a aunawa ba a bincike yanzu a ci abu shaye-shaye shan zaki cin maiƙo ciye-ciye na zamani da ake kawowa da yawa wasu suna cutar da matan da haka dole ne mace idan za ta rinka mu'amala da abinci kowane iri ne ta rinka sanin wanne ya kamata ta ci kuma a wani lokaci ya kamata ta ci wannan abincin mustahaba tana da hali guda uku wacce ta san al'adarta ina yanzu na gama aila ba yanzu na dawo cikin jinin rashin lafiya to ita ma akwai wanda ta san al'adarta jinin nan na rashin lafiya yana zuwa mani mata ne lokacin da ta fara jin ciki yana ciwo ko ba ka bane ba tana zama watakila kwana 20 yake yana zuba ko kuma a'a yana ƙara mata kwana 3 ne bayan al'adarta ta kwana 6 ta riga ta sani to me hukuncin wannan mata idan jinin rashin lafiyan ya gama zuwa shi ma an so ta yi wanka sai ta yi sallah ta yi wanka ta yi sallah ko da ba ni sunan shi wala Allah ta yi tunanin cewa wannan jini ba jinin aila ba ne wankan yana da amfani an so a yi shi sannan kuma ana iya yin wankan ko da ɗaukewa kawai ya yi zai dawo gobe sai a yi wankan sai a yi sallah amma alwala duk sallah sai ta sake alwala amma jinin iya ɗaukewa sai ta yi wanka in ta so saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci wasu mata masu irin wannan ya ce umkusi kadara ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili wa salli hadisin imam muslim hali na biyu fa in kana ba'du damiha ahmar wa ba'du aswad to wani jinin in mace ta ga jininta wani bangaren sa ja ne wani bangare baki walam ya'bur aksaruhu bi wuce kwanakinsa da aka saba ba walam yanqus an aqallihi kuma bai ragu daga mafi karancin kwanakin jinin al'ada ba to wannan haila ne abinda ake nufi alamar jinin haila yana da sirkin ja da baki 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 tajlisuhu fi shahri thani za ta zauna wannan shine al'adar ta wata na biyu ma ka zata yi al-ahmar idan jini ya zo jaja wur ku ga matanku ku ga ƴaƴanku duk macen da ta zo zubar da jini ta ganshi ja gau kamar an yanka akuya to wannan jini ne na rashin lafiya shi jinin haila malam ba ja bane baki ne ban sani ba za ku iya tunawa idan an yanka dabba in jinin ya dan bushe ba yana dan baki baki ba to jinin haila kusan haka yake to kaga wannan yana da kyau a gaya wa mata su gane duk macen da ta zo zubar da jini ta ga baki haka to al'ada ne sannan abu na biyu yana zuwa gude-gude yake zuwa shi jinin al'ada baya zuwa tsarrar kamar fitsari baya ne idan zai zo ya tadaffa guda-guda haka dunkule-dunkule yake zuwa ko da akwai ruwan jinin amma za ga akwai guda-guda-guda-guda ai saboda datti ne ai sannan kuma wani zubin mata suna jin ciwo na mara sosai akwai wanda sai an ta yayyafa mata ruwa akwai wanda in za ta yi al'ada sai an yi ta dannanta akwai abin tausayi ga wasu mata idan za su yi al'ada malam to amma irin wani ana ba da shawara wato su je asibiti manzo Allah ya ba da bayani akan jinin haila yace inna damal haidi damun aswadu yuqrafu baki ne jini ana iya gane shi da haka yanzu kaga an gaya mana in ja ne gau na rashin lafiya ne to idan kuma baki-baki ne fa al'ada ne to shi kuma na haihuwa ya ake gane shi shi kuma ya daga lokacin haihuwa kawai kuma shi ma ba iri ɗaya ne da na haila ba shi ma ja ne to amma me ye bambancin jinin istihaza da jinin haihuwa shi jinin haihuwa lokacinsa yake bayyana shi jinin istihaza kuma kalarsa take bayyana shi don haka ya koyan uwana abnan abinda malam yake nuna mana shine mace yana da kyau ta rinka kula da jinin da yake zuwa mata ana iya gane jinin haila da waninsa yakan zo da kauri yakan zo da baki a launinsa jinin al'ada kauri da baki da zuwa dunkule-dunkule jinin istihaza shi kuma kwata-kwata ba haka yake ba shi kuma ja ne shi kuma tsararro yake zuwa kamar fitsari sannan jinin al'ada bari in daɗa ƙara muku yana da ƙarni jinin al'ada yana da mai ƙarni yanzu mun samu launi nawa mun samu alama nawa baki kauri sannan kuma ƙarni na'am ban ji ba uku a gaya wa mata wannan su biya su gane da baki da kauri da ƙarni amma shi jinin rashin lafiya wani lokacin ma sai dai ta ganshi a cinyar ta kawai na zuwa ko ta ga ya bata mata pant ɗinta ko wandanta ba lafiya kenan wani lokacin in mace mai jinin rashin lafiya ne ko a makaranta ne tana zaune akan benci ko sai dai kaga bencin ya jike haka yake zuwa musu ba excuse yanda ka san gudawa ce take zuwa mutum ba sallama haka suke abin nan sauran su ba dadi dai na hailar ma wani wata yake zo mata in bata da kimtsi bata iya gane kwanakinta ba wadda ta san kwanakinta tana tsammanin za ta iya yin al'ada a yau za ta makaranta sai ta tafi da wasu suna sa pampers wasu suna sa pad a ranar da kike tsammanin za ki al'ada kuma kina da zuwa gidan biki a ranar da kike tsammanin al'ada ki za ta zo mi kuma kina zuwa islamiyya a ranar da kike tsammanin za ki al'ada kuma kina jarabawa a jami'a ranar da kike tsammanin za ki al'ada kuma za ki lecture ki yi ne kuskure ne ba ki tafi da pad a jakarki ba ko kuma baki daura fata a jikinki ba wallahi malam wadannan abubuwan da kike gani duk fa matan mu ba sai an koya musu saboda ko sau da yawa a makarantun islamiyya sai dai ka ji ana cewa malami malam da Allah dan ba mu wuri in ka ji mata suna malam a dan ba mu wuri to wata tayi al'ada ne ta taho ba kimtsi jinin ya zubo mata ya jika mata suturarta kuma ga malami yana koyarwa yanzu bai kamata mata a koya musu wannan ba ki san al'adarki tunda yau kin san zai yi uke kuma kina zuwa islamiyya sai ki saka fat a jikinki in yazo ma a cikin fat din zai zuba to mushkila ko kuma wacce take da larurar jinin rashin lafiya ana iya yanke mata koyaushe sai ki san irin shigar da zaki ko a makarantu na boko inda ba a koyar da addini sai ga yarinya budurwa tana kuka duk jikinta ya jike da jini wataƙila sabuwar budurwa ne sabuwar farawa ne kuma wataƙila principal din bai tana da fat ba ba a samu wata malama mace a makarantar ba illar yin karatu makarantar boko kaga ba malama mace a ciki kuskure ne kun tara dalibai mata ko ba ku dauki ainihin wato malamai mata ba idan wata yarinya al'ada ya zo mata wani malami zai rike ta yan uwanta mata ne za su yi mata kanana su ma ba su san me ake ciki ba amma inda malama mace babba mai haihuwa mai shekaru ita za ta lullube ta ta sa mata hijabi duk irin hijabi din nan da safaya uniform duk ya kamata a aje shi a makaranta da safaya hijabi saboda koda wata ta bata jikinta duk waɗannan laruroni ne mata yana faruwa in a gidan yini ne su yi same su ba abin da ya dame su kawai sun riga sun sani wata za ta dauki zaninta ta wulla mata kawai a ci gaba da harka to ai su sun san kayan su to matan ne sai dai hakuri sai an kokkoya musu ina fata ana fahimta to yanzu kun ga an nuna mana tamyizi kenan wa in lam yakun damuha idan har jininta bata iya tamyizi bata iya ganewa gana al'ada ganar shi lafiya yanzu kaga kai ma kai namiji ne ai ka san ga jinin al'ada ganar shi lafiya ko to wallahi akwai matar da bata iya ba to wannan kuma shine yake nuna muku malan illar ku bar matan ku ba sa zuwa makaranta wannan karatun in bata je makaranta ba in kullun kim take garo arewa 24 take ta kallo kullun ba zi aflam take kallo ya za ta koyi wannan kai kuma baka kai ma baka sani ba kai ma sai amma bayani to kaje kai ta makaranta kuma ba ta sauraron tashoshin addini ba ta sauraron wa'azi to ya za ta gane ba za ka gane ba to shine illar zama a gida mata ba a zuwa makaranta to idan jinin in ba ta iya tamyizi ta bambance to ya za ta yi qa'adat ghalibal haid min kulli shahr ita wannan mutahayyira ce hali na uku kenan dabi'a mata nau'in mata masu jini wannan mutahayyira rudaddiya ba ta iya bambance al'adarta akwai matar da wallahi duk wata sai ta tambaye mijinta wai kwana nawa zan yi ne ba ta iya rikewa in Allah ya garbe ka da irin wannan sai kai ta hakuri to sai a ce ta zauna ghalibal haid menene galibin jinin al'ada kwanakin jinin al'ada shine kwana 6 ko kwana 7 kace ke kwana 6 zaki ke kwana 7 kun ka dora ta akan wannan da wannan kwanakin sun yi kawai shikenan sai ta abuna ita ce ake ce da ita mutahayyira tajlis 6 ayyam aw 7 ayyam min kulli shahr saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da kaida tahayyidi fi ilmillah 6 ayyam aw 7 ayyam ina fata ana fahimta to ita mai rashin lafiya da aka suka shi uku ita ma din mustahada mu'tada mai jinin istihada wanda ta saba yi wannan ba mu da matsala tunda ta saba ba sai ta zauna kwanakin da take yi ba in ma ta ka tana jinin rashin lafiya ta san kwanakin take mun gama da ita ta zabi kwanikinta za ta tsaya ta yin sallah ne a kwanikin haila kawai sauran kwanaki ne istihada za ta yi sallah za ta yi azumi kuma ba lafi mai gidanta in ya take ta sannan mustahada mutamayyiza akwai mai istihada da tana iya bambancewa ita kuma to ya za ta yi sai ta rinka lura da jinin da take zubarwa yanzu haila ne eh yanzu haila ne a yanzu ba haila bane ya canja kala to ya zama zan shi lafiya kaga sai ta yi wankan ta ci gaba da mu'amala ta je ta tafi asibiti a ita ma a cikin masu istihada din akwai muta mutahayyira rudaddiya ba ta iya gane jinin rashin lafiyar ta kwana nawa yake mata to ya za a yi baka ce to sai ta zabi kwanakin al'ada kawai jini kullun yana zuwa mata ita ba ta san yaushe ne al'adar ta ba kawai sai ta zabi kwana 6 ko kwana 7 in baka gane karatun ba duk matar da ta zo maka da larurar jini jini kullun kullun ka ce mata kullun haka kike zubar da jini eh ka ce to ki je ki kwana 6 ko kwana 7 ki daina sallah kwana 6 kwana 7 sauran kwanakin ki wanka ki sallah ki ci gaba da ainihin wato abani sunan shi ki ci gaba da mu'amalolinki to wannan shine dai karshe kashen jini guda uku kai hakuri karatu yana bukatar bayani ne anan da ya zamu dada tsayawa sai wani sati kuma mu dora mu gani abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya mana arziki ya bamu ladan sa wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe muna neman Allah ya mana afuwa ya rangwanta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.